ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. وريادة تفتى تألا مدى وجنسة الجي ما يقوى ما يقوى ما يقوى wanda yasa ke ba mu daman halartawa wannan waje mai tarin albarka a wannan yili na shida ga watan Ramadana shekara ta 1444 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina. Kira da amincin Allah ta kara tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbai da mu'minai waɗanda suka bi tafarkinsa a shi zuwa ranar tashin alƙiyama. Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikin su. Bayan haka, bi idhnillahi ta'ala, za mu ci gaba daga inda muka dasa aya cikin tafsirin ayoyin alƙur'ani mai girma cikin surat Yunus. Faɗin Allah tabaraka wa ta'ala, wa ya'buduna min
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين.
الله تبارك وتعالى ينشئ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. Daga cikin abubuwan da suke yi wadda shi ya sa a lokacin da aka karanto musu ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala suna yin jidali da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, daga inda suke shigowa daban inda suke fitowa daban. Yau suna da wannan kalan kalubalen, gobe suna da wani kalan daban. Duk waɗannan abubuwan uzuri suke neman wa kawunansu domin ba su san su kaɗaita Allah da ibada. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, suna bautawa baitin Allah abinda la ya zurru ba zai iya cutar da su ba, wala yanfa'uhum fa zai iya amfana da su ba wa yaquluna ha'ula'i shufa'a'una 'inda Allah sa'annan suna cewa waɗannan allolin da suke bautawa wai su ne masu cetonsu a wajen Allah. Hankali ma zai ɗauka. Abin da suke yin shirka da shi ba, wai waɗannan abubuwan su ne za su cece su a wajen Allah. Kaga kenan sun san da kasancewar Allah ba. Sun san akwai Allah. Duk da damuwarsu ba za a bauta wa Allah shi kaɗai ba. Akwai waɗansu koma bayan Allah. Su ma ɗan aliha suke cewa. Akwai alloli banda Allah da suka sani. Sai su dinga cewa waɗannan nan su ne za su cece mu a wajen Allah. Wai, me yasa suke tunanin sun san akwai Allah? In ka karanta ayoyi da dama wala in sa'alta wala in sa'alta wala in sa'alta Allah yake da za ka tambaye za su ce la yaquluna fa za su makaran kuwa ma su ce lallai Allah ne shi ya halitta sammai da kasai da abubuwan da ke ciki shi ya halitta mutane shi ya yi kaza in ka bujiro musu da tambayoyi za su ce maka duk wanda mun yarda Allah ya halitta amma kuma Allah ne ba za su ce da shi ibada ba me yasa kuke tunanin waɗannan allolin za su cece su a gaban Allah. Wannan tunanin yana da tushiya. Domin asalin waɗannan gumakan ko tunani na mutanen kirki daga nan aka fara. Shi yasa shari'ar musulunci ya tsananta hukunci akan mu'amala da hoto. Domin mafarar shirka ne, daga nan ya dawo asali. Mutanen kirki ne, kamar yadda ke nufin waɗansu a yau suke girmama abin da suke cewa waliyai. Har ya kai ga waɗansu ma suna faɗawa ɗaya irin shirkar da mutanen farko suka faɗa ko kuma shirka da ya bishi barani. Ko tunani na mutanen kirki suka zana. Dalilin da ya sa suka zana waɗannan hotunan wai kar mu manta da mutanen nan a dangantakawa da su. Mutane ne waɗanda mutane ne salihai. Sun yi rayuwa sun koma ga Allah. Idan haka bari mu zana hotunansu domin kar mu manta da su. Can ana nan waɗanda suka zana hotunan nan da manufar cewa a dangantakawa da mutanen kirki suka zo suka shuɗe. Suka yi ɗaya suka yi jikoki. Suka zo aka yi ta shuɗewa, ƙarfe ɗan ya zo ya raya masu cewa, ai waɗannan mutanen ku kuna da ƙazanta da tafi a cikin ba ku isa ku dinga kiran Allah kai tsaye ba. Ku mutane ne masu saƙo da yawa, bai kamata ku dinga kiran Allah kai tsaye ba, don haka ku dinga kiran Allah amma ta hanyar wa waɗannan mutanen. Su ne za su kusanto da ku zuwa ga Allah. Daga nan tadrijiyyan da sannu da sannu har aka dawo kai tsaye mutanen nan ne ma ake bautawa. shine ma'anan wayannan mutanen ana ganin ai salihai ne suna da kusanci da Allah dan haka su suna bautawa mutanen nan mutanen nan kuma za su cece su ranan tashi kafiya Allah tabaraka wa ta'ala yake kul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard wannan zance da kuka kawo na cewa abubuwan da kuke yin shirka da shi su ne kuma za su cece ku a wajen Allah tabaraka wa ta'ala shin kuna son ku sanar da Allah ne wani abin da Allah bai sani ba a cikin sammai da ƙasa wannan zance da kuka kawo kuna son ku nuna kun fi Allah sani kenan Allah ya aiko manzo yake ku kaɗaita shi da ibada kun ci bin wannan manzon ba ku yi imani da Allah kun kaɗaita Allah da ibada ba kun ci gaba da bautawa abubuwan da ba su cutarwa kuma ba su amfanarwa kuma ku ce waɗannan abubuwan su za su cece ku kenan kuna son ku sanar da Allah abin da bai sani ba kenan a cikin sammai da ƙasa yake subhana farki ya tabbata da Allah domin Allah tabaraka wa ta'ala ya karkata daga a danganta mai jahilcin wani abu babu wani abu da Allah tabaraka wa ta'ala yake koyuwa a gare shi Allah tabaraka wa ta'ala shi ne ya san komai yana da ilimin farko yana da ilimin karshe subhanahu wa ta'ala amma yushriku sarki ya tabbata ga Allah kuma Allah ya daukaka daga wannan abin da kuke yi na shirka game da abin da suka kasance suna aikatawa na shirka na bautawa koma bayan Allah kamar yadda muka faɗa muka ce shirka shine zalunci mafi girma zalunci mafi girma walillahi matsalar ala a cikin harkar duniya harkar duniya ba ka cin labarin ana koran yan siyasa suna koran wani daga fashin dinsu domin sun yi wani abin da ake cewa ne antifashin wani shiririta ba wani harka na shiririta na neman duniya na tsakanin mutane mutum yana da kishin kai dan fashin dina ne ya za a yi kafin ka marawa wa'ancan baya mutum kenan ba abinda mutum bai yaddan wa kanki ba shi yake wa Allah kai walillahi matsalul a'la mutane a karan kansu suna da kishin a ce mutane waɗansu mutane suna karkashin su ne waɗannan mutanen da suke karkashin su din kuma ba su masu biyayya suna wa wani biyayya ne da shi ana cewa ai wani mahalicci ne ya za ka ce kana tare da ni kuma a ce kana yin tsara kaza da wani wanda tafiyar su ba ta yi bare da wannan mutane ba kenan misali kenan wai a tsakanin wa a tsakanin mutane shi yasa shirka ya zama zalunci mafi girma yasa shirka ya zama zunubi ɗaya tilo wadda idan mutum ya mutu yana yinsa Allah ba zai waiwaye shi da rahma ba kaga duk wani abin da aka ce maka je in ka je ka hadu da Allah kana aikata wannan abin Allah ba zai rahamce ka ba har abada mana dai ka riga ka yanke tsammani daga rahmar Allah mutum zai dagwama a wuta kenan Allah ya kare mutumin karshe wanda zai shigo aljanna manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ba mu labarin sa shine wannan mutumin da zai ta roƙon Allah ya Allah a fitar da ni kawai a fitar da ni daga wutar nan kawai shikenan idan aka fitar da kike daga wuta ba sai sake neman wani abu ba. Shi wannan shine wanda yake da misalu zarra na imani, mafi karancin abin da za ka iya tsawarawa na imani yake tare da shi, amma babu shirka, bai yi shirka ba. Shine mutumin karshe da zai fito daga cikin wuta. Amma mutumin da ya haɗa Allah da shirka zai dawwama a wuta babu ranar fitowa. A ranar da za a kawo bayan an yi hukunci, mutanen da za su shiga aljanna sun shiga, mutanen da za su shiga wuta sun shiga, Allah ya kare, za a kawo mutuwa alamat min bainal jannati wan nar. Abin da ake cewa mutuwan nan da dukkan mu za mu dandana, sai a kawo shi a wani waje tsakanin aljanna da wuta, sai ayi, sai wani mai shela ya yi shela ya ce ya ahlal janna khuludun fala maut, ya kuma abota aljanna ku dawwama daga yau ba mu mutuwa. Haka nan za a kira mu abota wuta ya ahlan nar khuludun wala maut, ya kuma abota wuta ku dawwama daga yau ba mu mutuwa, sa'annan a yanka mutuwa. Mutane za su yi ta rayuwa har abada, waɗanda suke aljanna suna aljanna, waɗanda suke wuta suna wuta. Waɗanda za su dawwama a wutan nan su ne waɗanda suka ci imani da Allah, suka yi ta kiran wani wanda ba Allah ba. Sa'annan muka yi faɗin kullum cewa shirkan nan ba dole ba ne sai mutum ya ajiye gunki yake mai shirka ba. Allah tabaraka wa ta'ala ce wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun, cewa daga cikin mutane za su ce sun yi imani da Allah amma kuma za su ga suna yin me, suna yin shirka. Sheikh Muhammad, Dr. Muhammad Al-Arifi a cikin wani littafi ya kawo labarin waɗansu mutane. Waɗansu mutane abokanan juna suna zaune ba su da aiki. Shi yasa abin da ake cewa al-farar bai da kyau, ma'ana ka zanto aidul. Shi yasa za ka ga mutum da ba san shi da shaye-shaye ba ya shiga harkar shaye-shaye, sai an ce yana kawar da tunani ko tun da in dole ya kawar da tunani tun da zai haukatar da kai ne a ita, in ka haukaci ka ga kokolonka zai daina yin yako, za ka dinga abubuwa ne irin wanda ya bambanta da ɗan mutane da suke normal, sai ga mutum yana slow abubuwa haka. Sau ce zai wuce ce ya ce dogu sallama wai, dogu sallama wai, yau ya fi shi wuce. Sai mutum yana magana a hankali, sai ta ɗauka na tsuwa ne, a'a auka, auka ke kwankwasa kwakwalwarsa kaɗan-kaɗan domin abubuwan da yake sha. Duk aikin nan yana jawowa wannan. Rashin aikin yi yana sa tunani sun fi ta fara tunanin wasu abubuwan da bai kamata ba. Har da fara tunani shi Allah, tunanin Allah, tunanin aljanna, hanya Allah ta fa abu yake magowa, hanya shi zai yi kira ta tunaninka. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mutum wani hadisi, ya ce duk lokacin da mutum tunaninsa ya fara zuwa kamar na mutumin da ba musulmi ba, yake so mutum ya dinga jaddada kalmar shahada. Duk waɗannan abubuwan shari'ar musulunci ta karantar da kuma ta ba mu mafita gare da su. Wannan mutane biyu ba su da aiki ne, kullum su zauna su zo su yi hira kamar yadda ake yi. Za ka ga waɗansu mutane ba su da aiki ne, za su zauna suna da wani waje da ake cewa majalisa, nan za su haɗu da safe, tun da safe har da yamma suna zaune. Wanda ya shiga da wanda ya fita da kallon motar da wani yake hawa da abubuwa duk abin da suke observing kenan. To yadda mutane bidan fatanin da suka ce kai, tun da ba mu da abin da muke yi, sai wani fili ne kamar round about haka, sai suka yi shawara suka ce kai, bari mu yi wa mutane ƙaryar cewa akwai wani walihin Allah da aka saka binnewa a nan su ne ba suka je suka nemi location ɗin kuma suka jirgin ƙaryar cewa an taɓa binne wani walihin Allah a wajen don haka mutane waje ne da ya kamata a dinga zuwa ana neman albarka kuma ana biyan kaga sun samu hanyar kuɗin shigowa ko kuma wannan na daga cikin abubuwan da mutane suke barnata dukiyarsu a kan shi a yau suka fara wannan da kaɗan da kaɗan ka san duk wani abin da harkar shedan ne yana samun rawa da wuri za ka ga yanzu nan ya bunkasa za ka ga yanzu nan an taru a wajen da kaɗan mutane na zuwa mutane na zuwa ana kawata wajen suna ba da kuɗi shi ne a matsayin mutane da suke hidimta wajen a ba su kuɗi a ba su sadaka ana zuwa a tsindi kasan wajen ana neman waraka mutum zai je tsindi kasa zai kaɗa ruwa ya sha akwai wajen da na sani da tifa mutane suna gani ba tifa za a kawo ya zai jibga kasa wajen amma kafin faɗuwar rana an gama kwashe kasa abin na bunƙasa har labari ya yaro har zuwa da ake yi daga garuruwa masu nisa wai akwai wani walikin Allah da aka binne a wajen malamin sai ke cewa har ya kai ga cewa wata ran wayannan mutane biyu din sai suka tuntuɓi jina suka ce wani hanya ba da gaske akwai wani wali a wajen ba kuwa wato su karan kansu sun fara shakkar cewa ƙaryar da suka yi hanya babu waliyin domin yadda abin ya zo ya samu karbuwa ya samu karfafa mutane suka dawo wannan wajen babu kowa a wajen ko mu shankare ba su binne a wajen ba balle waje amma kuma mutane sun dawo raja'insu a kan wannan babin addu'a da neman biyan bukata shi ne ɗaya daga cikin mafi girman babin da mutane suke faɗawa cikin mai shirka a kan harka ta duniya wadda za ka je da samu wannan abin idan mafi ƙololon abin da za ka yi a wajen shi ne retirement fee cikin ka ya zo kamar wajen shi kenan in Allah ya jinkirta ka ranka ya kai ma kenan ɗaya biyu ne dama al'amarin duniyan nan in ma kana da rai kana ci kana gani Allah ya kwashe a hannunka ko kuwa a'a kana abin na hannunka Allah ya ɗauke ka ya raba ka da abin to idan ka domin tara duniya za ka yi ka kawo kaza za a yi yanka za a yi waye za a yi waye duk lokacin da ka ji an ambaci yanka yankan nan da kwashi takalmin da kafin domin abubuwa ne wadda mafi yawan lokuta kashi 99.9 abubuwa ne wadda al'adun suke menene suke fitaye shi yasa shirka ya kamata mutum kullum ya nemi tsari Allah tabaraka wa ta'ala daga faɗawa cikin sa Allah tabaraka wa ta'ala ce wa ma kana an-nasu illa ummatan wahida
wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan faqtalafu wa laula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fa'talafu mutane ba su kasance ba face al'umma daya fakhtalaf sa'annan suka yi sabani aka ce abin da ake nufi da al'umma daya nan mutane gabaki dayan su an yi zamanin da mutane gabaki dayan su akan tauhidi ba za ka samu wani ana ce mai musulmi ba wani ana ce mai kafiri ba mutane gabaki dayan su akan kadai da Allah suke suna kan addinin musulunci domin ai addinin musulunci shine an addinin Allah ba ta bayin wani addini a doran kasa da Allah ya yarda da shi ba face musulunci addinin annabawa gabaki dayan su da manzanni shine musulunci to musulunci nan shi mutane gabaki dayan su suke yi babu sabani suna kadai da Allah tabaraka wa ta'ala fakhtalafu daga baya sabani yazo ya shiga tsakanin su ibn abbas turjuman alquran radiyallahu ta'ala anhu warda yake cewa kana baina adam wa nuh ashara qurun ke tsakanin annabi adam alayhi salatu wassalam da nabiyullahi Nuh alayhi salatu wassalam akwai karni goma shekara nawa kenan karni daya shekara 100 shekara 1000 tsakanin annabi Adam da annabi Nuh kulluhum ala al-islam kulluhum ala al-islam inji Ibn Abbas dukkansu akan musulunci ثم وقع الاختلاف بين الناس فان daga baya sabani yake ga tsakanin mutane wa rubidatil asnam wal andad wal awtan bayan aka fara bautawa gumaka da abubuwan da ake dangantawa allantaka bayan Allah fa ba'ath Allahu ar-rusul bi ayatihi wa bayyinatihi wa hujjatihi al-balighah وبراهينه الكاذبة الله تبارك وتعالى فاين هكا يتور من ذني تآيوي بيننو تهجوجي ما سكر بي ومن متاني سجاوجا خليت الله تبارك وتعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ومن تقوى تزيح لك izanto ya hallaka ne bayan bayani ya zo a gare shi wanda kuma ya rayu zai rayu ne akan menene akan hujja da bayani Allah tabaraka wataala yake walaula kalimatun sabaqat min rabbik da badar wata kalma da ta gabata daga wajen ubangijinka ba malama suka ce wata kalma ce alkawarin Allah cewa ba zai azabtar da mutane ba sai bayan ya tsayar da hujja a kan su yasa ranar dakin alkiyama mutanen da Allah tabaraka wa ta'ala zai azabtar da su gabaki ɗayan su babu wanda yake da hujja a kan Allah shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu hankali muna ya bambancewa tsakanin abubuwa da suke da kyau da mara kyau yanzu idan mutum mai hankali yana son ya sha ruwa zai sha ruwa mai tsafta ba zai je ya ina jin kishin ruwa ya sha ruwan bata ba shi yasa sau da yawa shi yasa a hankalin shi ne manasu tashri'a duk lokacin da mutum ya rasa hankalinsa an tsage shari'a daga gare shi ba za a tambaye za a daina tambayarsa za ne na tambayarsa shi yasa aka haramta mutum yayi amfani da duk wani abin da zai shafi hankalinsa domin da hankalin nan Allah tabaraka wa ta'ala yake muhatabarta da shi zai iya gani zai ga gaskiya zai ga ƙarya yana da zaɓin ya zaɓi ƙarya ko ko ya zaɓi gaskiya sa'annan kalmar Allah da ya sanya wa mutane ajal ma'adud Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya lokacin da zai wato shafe duniyar nan gaba ki da da ba dan wannan kalmar ba la qudiya bainahum fi ma kanu fihi yaktalifu da an yi hukunci na gaggawa a tsakanin mutane game da wannan abin da suka kasance suna sabani me ake nufi da hukunci a wajen nan mana da Allah tabaraka wa ta'ala ya halakat da kafirai waɗanda za su ragu a bayan ƙasa za su kasance mu'minai ne zalla da wannan za a tantance zuwa ne ne suke kan shiriya kuma zuwa ne ne suke kan menene suke tabbata wa yaquluna laula unzila alayhi aya kuma suna cewa da an saukar mai aya suna nufin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wata aya suke nufi kuma wata aya suke nufi suna nufin irin ayoyi da su suke wato suke ba da shawara a nuna masu ta hannun manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam duk da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da ayoyi bayyanannu sun gani amma duk da haka bai ishe su ba Allah tabaraka wa ta'ala cikin ayoyi da dama ya sanar da mu ire-iren waɗannan abubuwan da suka faɗa wayansu lokutan nan suka ce cewa laula unzila alaihi aya dama an saukar mai da aya ne ma wata alama da idan mun gani sai mu yarda da cewa Allah ne ya aiko shi sai mu yi imani kaga kai wasu lokutan ina cikin karanta ire-iren waɗannan jari in taka da ake yi da mushrikai akan su yi imani suka fi yin imani sun ga cewa kai mu wallahi Allah ya mana ni'ima mai girma kai fa imani ba kasance ga gaskiyar imani ne ba ba sha wahala san da kai kai imani ba wayannan ga su ga annabin Allah su sai juri akan cewa wannan mutumin mai gaskiya ne kamar da muka faɗa akan yarafil jiya yake ni na san abin da yasa nake tambayar ku cewa kafin ya faɗa muku cewa Allah ne ya aiko shi shin ya taɓa yin ƙarya makaryaci ne a tsakanin suka ce bai ba makaryaci bai a mutum ne wanda an amince da shi yake to ni na san cewa ba zai zanto ba zai guji yi wa mutane ƙarya ba sa'an nan ya je wa Allah ƙarya sa'an nan ya je wa Allah ƙarya amma duk waɗannan abubuwan bai sa sani menene ba sun yi imani ba suka ce laula unzila alayhi aya unzila alayhi aya Allah tabaraka wa ta'ala yake wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwalun yace ba abin da ya hana mu saukar da ayoyi face domin mutanen farko da suka gabace ku sun karyata ayoyin mu laula unzila alayhi ayatun min rabbi dama an saukar an aiko da shi da wata aya daga wajen Ubangijinsa yace fa qul innamal ghaibu lillah yace ka sanar da su cewa tunda aya kuke nema ayoyin da kuke nema irin wacce ku ne za ku faɗa ku ne za ku faɗi irin aya maluma suka ce da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da ya ga dama da yaro ki Allah ya saukar da irin ayar da suke nema aka ce manzo Allah ta sallama bai nema ba ne domin ya san zai kai ga halakar su yana daga cikin tausayawa irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ya sa bai nema ba za ku sana cewa banu Isra'il ba sun nema ba da Allah yake idan na saukar ba ku yi imani ba la'u'adhibannakum azaban la u'adhibuhu ahadan min al-akhirin zan azabtar da ku azaban da ba ban taba azabtar da kowa ba domin idan Allah ya saukar da aya sannan idan ka bi ayoyin alqur'ani ka kalli annabawa da suka gabata ayoyin da aka saukar musu aka zo aka karyata ne biyu bayan karyata ayoyin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ranan nan da aka cife shi a Ta'if har jini yana zubowa daga koshinsa Jibril ya sauko yaje cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wannan shine malakul jibal shine mala'ikar da aka cibintawa al'amuran wato manya-manyan duwatsu na duniya yace ka bashi umarni da abin da kake so akan waɗannan mutane idan kana son ya jawo mafi girman duwatsu da garin yake tsakani ya jawo duwatsun a halakar da mutanen garin gabaki daya kai kawai ka bashi umarni yace a'a ni ban san Allah ya halakar da su domin ina fatan ko da ba su yi imani ba Allah ya fitar da daga cikin zuriyarsu wadanda za su kaɗai da Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kai ne ka fita da'awa ba kuɗi kake nema ba annabawan Allah da baki daya sai da Allah ya umarce su da cewa kullu as'alukum alaihi min ajr ban neman ba ajr ba wai na ce ku biya ni bane ban ce ku biya ni ba ni Allah ne ya aiko ni ina son ku bi Allah ba neman kuɗi ya kai ka ba mutane da kake kwaɗayin su yi imani su shiga aljanna sai suka tara yara da wawayen garin suka fi ajiye shi a kai ta cibanka har jini ya zuba ba mala'ika ba kai karan kanka da kana da karfi da zaka kare kanka ne zaka kare kanka balle a ce an aiko maka mala'ika a ce a halakar da su amma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace a bar su domin ina fatan idan su ba su imani ba ƴaƴansu zuriyarsu za su yi imani to tunda aya kuke nema fa qul innama al-ghaybu lillah ka sanar da su cewa ghaibu na Allah ne ayoyi ba ni nake saukarwa ba suna hannun Allah Allah idan ya ga dama zai saukar da aya gobe wannan ghaibu ne ghaibu na Allah ne fantabiru to sai ku je ku yi ta kira fa inni ma'akum minal muntabirin lalle ni ma ina tare da ku a cikin masu ne masu kira dukkan mu da ni da ku mu je mu jira mu ga yadda Allah zai na
wa idza azaqna an-nas rahmatan min ba'di dharra amassatuhum idza lahum آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون
وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مكرتهم الله تبارك وتعالى يشفي مثاني إذا muka tana wa mutane rahama bayan wata cuta da ta shafe su kwatankwacin ayan nan da muka karanta a baya bayan wata cuta da ta same su idahum makrun fi ayatina watan ya daga suna da makirci cikin ayoyinmu Al-Imam Sa'di yace menene ma'anar suna da makirci cikin ayoyinmu yace ai yas'auna bil batil li yuqtinu bihi al-haqq suna yunkuri da batanci da barna domin su bata gaskiya musamman nan jiya shine a cikin cuta da damuwa wanda yake kiran Allah. Allah yana yaye mai sai kaga ya zama wani kala daban. Idza lahum makrun fi ayatina yake koli Allahu asra'u makra, yake sanar da su cewa lalle Allah tabaraka wa ta'ala yana da sauri, shine mafi sauri wajen yin sakayya da masu yin makirci. Maluma suka ce wannan abin da suke yi mala'iku suna rubutawa, kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai gaggauta masu sakayya idan lokaci yayi. Ita inna rusulana yaktubuna ma tanquru, lallai ma'aikanmu wato manzanninmu suna rubuta abubuwan da kuke yi na makirci. Domin haka Allah tabaraka wa ta'ala zai muku sakayya da abin da kuke yi na makirci, domin ana menene ana rubutawa. Na
wallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fi kulli wajhin bihim birihin tayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun 'asif wa ja'ahumul mawj min kulli makanin wa dhannu annahum uhita bihim da'u الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون.
Allah tabaraka wa ta'ala ce huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr, shi Allah tabaraka wa ta'ala shi yake tabbiyar da ku a cikin tudu da kuma teku, akan kasa da kuma teku. Allah tabaraka wa ta'ala shi yake tabbiyar da ku, shi yake dabbara al'amuranku. Jiragen ruwa duk da nauyinsu ba ka ganin cewa ba sa nitsewa, sai a ganinka da izinin wa suke kasancewa a kan ruwa su yi tafiya kuma ba sa nitsewa. Da izinin wa? Da izinin Allah. Wannan shine, wannan kadai shine bayani mai gamsarwa. Duk wani bayani da zaka yi na waye ne wanda abin nan masana scientist za su yi rendering duk tasiriya ne. Duk wannan bayanin da kake bayarwa din waye ne ya sanya wannan karfin da sai rike ruwa? Wannan waye ne? Allah. Abubuwan da kuke kaiwa da kawowa da su a doron kasa, yadda kuke tafiya, yadda kuke hawan abun hawa, kowane kalan abun hawa, duk Allah tabaraka wa ta'ala shi da ganin damar sa ne yake tafiyar da su. Hatta idan kuntum fil fulk, hatta idan kun kasance cikin jirgi, jirgin ruwa, Allah tabaraka wa ta'ala yake wa jaraina bihim bi rihin tayyiba. Sai ta tafiyar da ku da iska mai kyau. Iska mai kyau na bugawa, jirgin na tafiya-tafiya cikin kwanciyar hankali da natsuwa. Wa farihu biha, kuma suka yi farin ciki da halin da suke. Da cewa wani hali ne idan ka hau teku, idan Allah ya baka dama wata ranka je ka hau teku domin ka ga girman halittar Allah, ka san cewa kai a cikin abubuwan da Allah ya halitta kai ba ma lissafin, kai ba ambatonka wallahi. Dan waje ne wanda idan mutum ya wada ko wallahi sai dai Allah ya mai zo da shi ran tashi alƙiya, sai da wani ikon Allah dole hankalinka ya tashi. To idan suka haute ku suka kasance babu guguwa, babu ikiyar ruwa ba ya kadawa, hankalinsu a kwance, suna cikin farin ciki da walwala a kan tafiyarsu cikin jirgin ruwan, Allah ya ce ja'at tarihun asif, sai iska, guguwar iska sai ta zo ta kada jirgin. Wa ja'ahumul maut, hakan nan ruwan ya kadu ga guguwar iska, ga kaduwar ruwa min kulli makan, daga kowane gefe. Wa zannu annahum uhita bihim, sai suka yi zaton cewa an mamaye su, an kewaye su daga ko'ina. Ma'ana mutum idan ya tsinci kan cikin wani halin da ya riga ya san cewa wannan halaka kawai, me za su yi? Da'awu Allah mukhlisina lahu ddin, da'awu Allah mukhlisina lahu ddin. Wannan ba ana maganar mushrikai ne, wanda gumakar da suke da shi a Ka'aba, kowane mutum daidai kun mutane suna da wato kuncin da suke bautawa allolin da nasu ne su kadai. Amma idan suka shiga cikin wannan halin na kaduwar ruwa da guguwar iska a cikin jirgi a tsakiyar teku, da'awu Allah mukhlisina, za su kira Allah a masu ikhlasi, masu kadaita Allah, ba su kiran wani abu sai Allah. A lokacin da suka shiga damuwa suka ga babu mafita, la'in anjaytana min hadi, suna rantsuwa da cewa ya Allah wallahi idan ka kubutar da mu daga wannan laifin, in dai muka kubuta daga wannan, lanakunanna min ash-shakirin, mun rantse da Allah za mu kasance daga cikin masu godiya. Masu godiya a nan ma'ana za mu kadaita Allah. Shi yasa Allah ya ce i'malu ala dauda shukra, godiya da ake aikatawa a aikace ta hanyar kadaita Allah, ta hanyar bautawa Allah. Za mu gode maka, ba za mu koma zuwa ga shirka ba. To kun ga a wannan gabar ka ga mushrikan da idan abu ya yi tsanani wa suke kira Allah. Shi yasa wasu suke ganin kamar Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yana da tsanani, amma kuma ba sanantawa bane gaskiya ne shi. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab uslubinsa na tsaga gaskiya ne, kuma mutane ba su san gaskiya. Mutane ba su san gaskiya. Duk mutumin da ke faɗin gaskiya mutane ba su san mu'amala shi. Amma ba mutane domin rashin adalcinsu, matuƙi azzalimi idan yana son ya yi mu'amala, yana son ya yi mu'amala da wane? Da azzalimi irinsa? Yana son ya yi mu'amala da wa? Mai gaskiya. Amma shi kuma yi son gaskiya. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab ne ke cewa, yake kun ga wayannan mushrikan da Allah ya ba mu labarinsu, da abu ya yi tsanani suka ga, suka kalli gaba, suka kalli baya, suka ga babu mafita, sai suka kira Allah. Ya Allah ka kuɓutar da mu, za mu daina shirka. Yake amma mushrikan wannan zamanin, idan abu ya yi tsanani, a lokacin suke kiran koma bayan Allah. Sai ke cewa, shirkan mushrikan wannan zamanin ya fi shirkan wa'incan mushrikan ya fi tsanani. Allah yake falamma an jahum idza hum yabghuna fil ardi bighayri haqq, bayan kuwa an kubutar da su ba, idza hum yabghuna fil ardi bighayri haqq, sai da sunan suna yawo a doran kasa, suna zalimci, suna neman aikata rashin gaskiya. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, ya ayyuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum, ya ku mutane ku sani fa cewa zalincinku akan kawunanku kuke. Idan mutum ya yi wa Allah biyayya, ya yi wa kansa biyayya da take wa Allah, sallah da take yi domin ka bi Allah, bai tara wa Allah komai, bai tara wa Allah komai. Sa'annan kamar yadda ya zo cikin hadisi cewa da dukkan mutane gaba ɗaya za su ce kai bari su bucire wa Allah gaba ɗayansu a duniyan nan, gaba ɗayan mutane da baƙaƙe da farare da larabawa da turawa da mutanen Afirka su ce dukkansu za su bucire wa Allah, za su kasance zuciyarsu ya dawo daidaita. Zuciyar mutumin da yake shi ne mafi adalci a cikin su. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan yin hakan ba zai rage wa Allah komai cikin mulkin sa ba. Hakan nan idan dukkan duniya gaba daya aka waye gari aka ce babu kafiri, babu mushriki, babu mashayikiya, babu fasirata, babu barayi, kuka kasance ala aqwa qalbi rajulin minkum, mutumin da shi ya fi tsoron Allah cikin ku gaba ki daya, kuka zo kuka haɗe kuka dawo wannan level na tsoron Allah, wannan mutumin da shi ya fi kowa tsoron Allah a duniya kam, kowa yana tsoron Allah, wannan yin haka ba zai ƙara wa Allah komai cikin mulkin sa ba. Dukkan ku ba, to ina da kai kai kaɗai. Shi ya sa ka fi shi kaɗai idan ya ɓangare ya zaɓi rashin wa Allah biyayya ba zai rage wa Allah. Sa'annan idan mutum Allah ya dakatar da shi zuwa ga Allah biyayya, bai kara wa Allah komai cikin mulkin sa. Dan haka ya ayyuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum mata'ul hayatid dunya, jin daɗin duniyan nan na lokaci kaɗan, na lokaci kaɗan kafin mu mayar da ku zuwa ga Allah. Thumma ilayna marji'u, bayan kun gama jin daɗin duniya da wanda ya ji daɗi kenan. Akwai mutanen da akwai NWPI wanda shi bai ji daɗi a duniyan ba kuma zai sha wahala a lahira mai kare. فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, idan kuka komo a gare mu sai mu sanar da ku abubuwan da kuka kasance kuna aikatawa. A wannan rana kowa za a sanar da shi abubuwan da yake aikatawa kuma babu daman ka karyata. Ya zo cikin hadisi Allah tabaraka wa ta'ala yake wa yawma tukallimuna al-yawma tukallimuna naktumu ala afwahihim tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. A wannan ranar Allah zai rufe bakuna, hannaye su ne za su yi magana, gabobin jiki su ne za su yi magana, gabafuwa su ne za su yi magana. Shi yasa ranar fallasa kenan mai girma, ranar fallasa mai girma. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a wannan ranar, idan hannu ya ce ya Allah da ni ake yin kaza, da ni ake yin kaza, da ni ake rubuta kaza, da ni ake sauka, ake sata kaza, da ni ake yin kaza, in yana son ya yi magana kafafuwa sai su fara eh ya Allah, sai su fara gaskata abubuwan da hannu suka fara, sai da ni kafafuwa aka tafi wajen ta aka aikata abin da hannu yake bani, idanuwa su ce eh da ni aka gani, kunnuwa su ce eh da ni aka ciwo. Sai idan mutum ya rasa yadda zai yi da kansa, sai ce sai dinga wa sai dinga yi da gabobin jikinsa, so gabobin jikinsa sai dinga yake yace sai ce an kunna kuntu guda ɗaya, yake eh kenan ku yi ta fallasa ni, ai da ma ina son ina son yi ƙarya ne domin in kare ku, ne za ku sha azaba, sai dinga yi da kansa, domin ya kasa menene, ya kasa kare kansa, ya kasa yin ƙarya. Shi yasa duk abin da za ka kalla da idanuwanka ka tambaya, shin ya zan ji ranar da idanuwa za su ba da shaida a kaina, abubuwan da nake ji da kunnuwanka, ka tambayi kanka ya zan ji ranar da kunnuwa za su ba da shaida a kaina, abubuwan da za ka taɓa da hannayenka, abubuwan da za ka rubuta. Akwai abubuwa yanzu kamar yadda na tambaye yake a wannan zamanin da muke ciki, wannan zamanin ba taɓa yin zamani kamar wannan ba, wanda za ka hau social media mutum ya ji ya rubuta wani abu na ɓarna, daga mutum bayan mutuwarsa ba a daina menene ba, ba a daina yaɗawa ba, mutum sai ka ga ya yi shekara goma a kabarinsa, amma kuma abubuwan da ya yi na ɓarna ana nan ana menene ana yaɗawa, ana nan ana yaɗawa, ana nan ana yaɗawa, mutane suna kan aikata saƙon Allah da wannan abin da ya rubuta ana ta yaɗawa, kuma yana kuma commission dinsa yana samun sa. Kamar yadda akwai mutanen da suka bar duniya sun ma fi mutanen da suke da rai sun fi su samun lada, domin abubuwan da suka aikata na alkhairi wanda ke gudana wanda mutane suke amfanuwa da shi. Domin haka maluma suka ce faɗin Allah tabaraka wa ta'ala ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. فكيف وصلنا سنولي نكر كبير. شو أبتنا بشو أزام داود. زام ما يزود أزوا غري. فأنا ممكن كان شيء قد أبو بوان دكوكاي. مثل ذي كذا. ذي كذا. قالت لا بس أنو بيتا. Masu rubutun nan shi tsara ga mutumin da ya zalunci kansa zai rinka cewa a wannan ranar mali ta da fita. Wai wannan wani irin littafi, idan haka bai mutum littafin sa sai ga abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala yake ahsabullahu wa nasu. Allah yake kun cika ya su, amma su kuma da suka aikata abin sun mere ne sun manta. Kun cika ya su, amma kuma su sun manta. Idan aka rasa kan littafin su ke mali ka da fita, ko wannan wani irin littafi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, wannan wani irin littafi ne a ta wanda kan karamin abu wanda kan karamin abu Allah nan da na aika ga nan ma manta da shi sai da aka rubuta shi a littafin nan. To babu karami babu baka cikin abubuwan da muke aikatawa ana nemi ana rubuta, kuma za a baiwa kowa littafin sa on credit. So abin da mutum yake son ya gani a littafinsa ranar tashin alkiyama, littafin da za a bamu ranar tashin alkiyama shi ne muke wallafawa. Zaman mu a nan cikin wannan ba littafin ne domin shi ma littafin zai nene zai kunshe shi da haka duk wani wani da zaka je ka zauna maganar da zaka faɗa a aikin da zaka aikata duk wani abin da zaka yi ka daga tunawa cewa sai kana wallafa wani littafin da za a hada ranar dafi alkiyama a miƙa maka kaga abubuwan da ka aikata da shi daya a duniya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala a ranar da za a bai wa mutane littafin da Allah ya sa mana daga cikin mutane da za su karɓi littafin da Allah ya sa mana sama da tsaya na wallahi wanda ba musulmi ba shi yake duk da haka wanda ba musulmi ba idan ya ci a bashi shi ne adali adali ne wanda ba musulmi ba wanda ya ci zaɓi ba musulmi ba a danna haƙƙinsa a bai wa musulmi haramun an gamci wannan a danna haƙƙinsa a bai wa musulmi haramun sa'annan ku musulman me kuka sha a lokacin da wanda ba musulmi ba ya ci zaɓi yawancin lokuta ai kaman kefi ne kuka yi na ba taurin kai da rashin biyayya da shugabanni ya kai mu ba ya mu hakura da hakan tsawon shekara kudu masu zuwa me wacce ritan ku baya zuwa masallaci haka kuka zaɓa dan haka idan ka soyi ya ci a bashi wannan shine adalci amma in akwai yanayin da za a iya yin wannan ba ka da wancan ba maslaha za ta iya yin tsirki ga wajen a yi wannan amma rashin adalcin kafiri mu ba da kafirai muke koyi ba kuskuren da muke yi wasu lokutan kenan ai su ma suna mana zalunci kaza kaza a amma kai ai Allah ya umarce ka da kai ne adalcin nan kuma babu bambanci tsakanin wadawa babu bambanci tsakanin musulmi da wanda babu musulmi ba adalci wajibi ne shi yasa ai kullum mu ba fitikan da muke yi cewa mu muna son musulmi ne ya shugabance mu musamman a inda mu ne muka fi me muka fi yawa domin ba mu son su yi shugabanci ba ne domin mu mun san su babu adalci cikin duk sana'ar su ne mu kuma ibada ce yin adalci wajibi ne akan musulmi idan yayi shugabanci bai yi adalci ba mun san Allah ba zai barci ba amma su ba su san wani abu sun yi adalci ba shi ya samu dama a wani waje to kafin ya bar wajen to sai ya san wani barna yayi wa musulmai da musulmi sabanin musulman mu ba kamar yadda na fara kwanakin ba za ka ga yusari'una fihi gaggawan ma su je su faranta masu jiki gaggawan su je su yi filisa sai su jiki don suna ganin idan ba su yi wannan ba kaman ba za su ci zaɓe ba da makamancin haka amma wannan election din nan na 2023 Allah ya sa mun koyi darasi a ciki na'am
wanda wannan shi assalamu alaikum malam malam kai magana akan yanka ya al'amarin yake kin kace wani malami ya sanya ka cikin addu'a sai ki yi sanya ka amma ka yanka kaza na raba ka almajirai wannan shi ma mutum zai
sharadi ne na addu'a in yace ka yanka kazan nan kuma ya zanto kazan nan dai za a yanka ba za ka yi sadaka da pure water misali a masallaci alwala ba misali ba za ka yi sadaka da abinci ba misali kuɗin da za a ciyo kazan ba za ka yi sadaka da shi ba a kazan dai to in dai aka ya zama haka to akwai alama mai ke alamar tambaya amma idan min babin kai sadaka domin sadaka yana da yana aiki ne mai kyau ai ko kuma yana daga cikin ayyuka duk wani aiki mai kyau ana yin tawassuli da shi wajen mai wajen addu'a kana da kasa gaban Allah sai ka je kai sadaka sai ka zo ka daga hannu ka ce ya Allah ina roƙonka ina tawassuli da wannan aiki mai kyau da nayi na sadakan naira 50 ya Allah ka biya mun bukata ta a kana son neman bukata wajen Allah ka yi alwala kai raka'a biyu sallah na daga cikin kyawawan ayyuka da ake neman kusanci zuwa ga Allah ya Allah ina tawassuli da wannan aiki mai kyau duk wannan abubuwan za a yi amma duk lokacin da aka ce kaza ko kuwa a'a rago mai launi kaza ko kuma a'a kaza da kaza da kaza da kaza din nan yawanci mafi wato yawa 99.9 abinda aljan suka bada sharadin za a yi kiyaye kuma haka sai mutum ya fi shi wannan na'am sa'annan mutum ya tarbiyyantar da kansa akan yin addu'a ba wai an ce laifi bane kace a taimaka manta addu'a ba a mun addu'a ba babu laifi a magana mafi inganci babu laifi kace wa wani ya maka addu'a ce da Allah ina da wata bukata ta a sanya ni cikin addu'a wannan ba laifi bane a shari'ar musulunci amma kuma wannan bai nufin cewa kai kaje ka ce ai ka bada contract din addu'a kaje kai tabbaci ana son kai da kake da damuwan kai duka ga Allah ka roki Allah da kanka sannan wannan bai hana ka ce wani ya maka addu'a ba amma akwai mutanen da suka mayar da hawa ai sai ka san nawa nake kashewa malamai suke mun addu'a ba haka alfahari mutum yake amma shi bai yi addu'a ba shi baya addu'a yana dogaro ne ga addu'an da kuma mafi yawan lokuta wayannan mutanen da ake baiwa kuɗi bi addu'an nan bayan addu'an suke yi ba mafi yawan lokuta wani bambantawa wani shekara wani attajiri a haramin Makka muka haɗu mazaunin Kaduna ya ce min malam ya ce akwai abin mamaki tare da mutanen nan ya ce Alhaji Wani wanda idan na faɗi sunan shi a nan a Najeriya ɗin kowa ya san shi na ba shi shawara ya ce min Alhaji kai kana bani mamaki kai ba ka da malamai yake to ban meni da amfanin malamai ban yi duke da malamai waɗanda idan sallah na rude a sallah za su ban fatawa ko kuwa nake neman hukuncin zakka za su mun yake a'a malamai dai yake a ni ne kai wanda dare nake yi a ni wanda daren nan ni ko ba zan iya ba shi ke da sai ka ji ita wahalar da kai yace malam wa'ansu malamai ne suka taso ya ambato mun sunayen mutane da na sani daga jaf suka tafi har Kaduna suka je suka wa alajin nan sallama ce a lafiya mun gan ku kun zo lafiya zuwa ina suka ce ai wajenka muka zo alaji dai invite ne su ba me kuka zo yi suka ce mun zo mu maka addu'a kasan wai yasa daga cikin bidiyoyin nan sanadiyar wasu lokuta yunwa ne idan mutum ya je yunwa yunwa ya buge yunwa ya buge ya rasa mafita shi yasa za ka wani kai bai da alaka da ilimi da malanta kai ka sani bai da alaka da zalittaka amma dare ɗaya duk rana ka je daga an ce ya zama malami yunwa yake zama da wani mutane shi yasa wai shi da yawa daga cikin bidiyoyin nan wallahi da yawa daga cikin bidiyoyin nan idan mutum ya samu abun yi aka samar mai abun yi aka bashi albashi ne to sa'an nan wasu lokuta akwai laifin mu a cikin ba akwai laifin mu a cikin mutum yana karantar da yara Qur'ani kudin Laraba ma ba za a bayar ba sai ga mutum wata uku wata shida ba a tura kudin nan ba wata wani dan karamin abu ne ba a bayar ba naira 100 naira 50 naira 30 ba dole yayi mafarkin cewa aljanna suna binka ba kai ma sai hana ta su ne suka fito da abincin da zai ci a gidan ka suka ce mun zo mu maka addu'a sai ce to to sannan ku da zuwa ce babban mutum ne ba koren su zai yi ba shi ke na kai su gida suka sauka nake to yaushe za a yi addu'an kuwa suka ce cikin dare nake to shi kenan aka ba su abinci aka ba su masauki suka ci abinci suka huta nake cikin dare za ka yi addu'a yace asar makalla ni na tafi sallar asuba wadanda suka yi tafiya kenan daga wani gari zuwa wani gari suka zo yin addu'a suka sallar shi suka zo yin addu'a amma shi wannan shi ya tafi sallar asuba kun yi ta tarar bakin su ne to irin wannan zai ga mutum yana alfahari ai malamai suna mai addu'a waye yake maka suna maka addu'a kwatankwacin mutumin da yake jin ciwon kai ne sai ya siyo panadol sai ce mana ni kai ciwon kan nan ya matsa mun da Allah ka sha mun panadol din nan ka san mana ni sai ka shi takalman su da ya nisance ne yake kai wannan malamin ya fara samun matsala ya ni nake jin ciwon kai da ciwon panadol amma kuma na ciwon makofira ciwon kan nan da Allah ka sha mun kwaya biyu kuma ni nake jin ciwon kai shine yana daidai da dogaro da addu'an wani a lokacin da kai ne kake da mai kake da matsala Laraba suke cewa laysa istikla kal mustajara mutumin da matar da mijinta ne ya rasu in ba ta yin ba ta ihu tana kuka tana kara so sai tana kada murya idan kuka zo kuka ganta tana kara to sun kuma yadda kai hawa yana kararowa hawayen nan daga ina suke hidowa lafi take ci na wannan rashin kukar da take yi ba za ka kwatanta kukar da kukar wacce an dau hayan ta ba ka san Larawa suna da wata al'ada a da idan aka yi rasuwa aibi ne a ce an yi rasuwa a gidanku ku ƴan gidan ne kawai kuka yi kuka wannan ai aibi ne a zamanin jahiliya to akwai mutane professional crier za ki a biya su mata ita ba ta da alaka da wanda ya rasu baka sani shi ba ita kawai za a biya ta ne iya yawan charges din ku iya yawan kuka da za ta yi shi ta zo tana gwadawa tana wai yo Allah tana kuka tana kada murya shine Laraba suka ce wancan da masu kukan nan da aka biya su din ba za a haka kukan su na kudi da aka biya su ne ba za a haka kukan su da kukan wacce take yi ciwon rashin hakan nan kai ne kake da bukata a gaban Allah kaji ke neman Allah ka biya mu wannan bukatar ya Allah ka yaye mu wannan damuwa amma kaji kace wanda shi ba damuwarsa ba shi ne kake ganin zai je ya dinga wahalar da kansa yana neman a dauke wannan damuwa kaga kai ka bi tantanta ka nemi wannan abin da kanka a wajen Allah tabaraka wa ta'ala nan ba abu ne mai kyau ba mutum ya zato bai da bayin addu'a a rayuwarsa ba abu ne a kowace sifa ta mai kyau Allah tabaraka wa ta'ala yana son masu masu roƙonta Allah tabaraka wataala yawan kiransa da yake yawan so da yake maka sabanin mutane mutumin da yake roƙonka kuɗi ko kai bilioniya ne mutumin da kullun sai ya roƙe ka kullun sai ya roƙe ka idan ka hango shi kake ji kada ki wannan marokin ki ya tawo dan kai mutum ne amma shi Allah Allah tabaraka wataala sai gajiya da baraka ba zai taba gaji ba taskar arziki yake wajen Allah tabaraka wataala bai bushewa bai karewa Allah yana son ya ji muryarka kai ne kiran Allah da kanka kuma haka ya kamata mutum ya fahimci wannan sa'annan ya nisanci duk wani abin da babin neman addu'a zai iya sa ya je fada cikin wato matsala cikin abubuwan da shari'a sai mana gargadi akan su za mu daga aya nan bi Allah tabaraka wataala abubuwan da muka fara wanda suka dace da littafin Allah da sunnah baki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Allah tabaraka wataala ya sa da baki da abubuwan da suka tsaya cikin kuskure Allah tabaraka wataala ya gafarta mana da baki da muna roƙon Allah tabaraka wataala ya azurta mana ikhlasi cikin abubuwan da muke fadi da abubuwan da muke aikatawa ya Allah ka gafarta wa mamatan mu gafarta wa iyayen mu ya Allah ka gafarta wa iyayen mu abokanan mu abokanan hulɗan mu wanda suka riga mu koma zuwa gare ka malaman mu ɗan uwan mu maza da mata ya Allah ka gafarta musu kai haske kaburburan ya Allah ka sa mu cika da imani idan namu lokaci yayi muna roƙon Allah tabaraka wataala ya biya mana bukatun mu gabaki ɗaya na alkhairi muna roƙon Allah tabaraka wataala cikin ni'imarsa da karfin ikonsa yadda yake ba mu damar halartowa wannan waje domin karanta littafinsa da kuma fahimtar littafinsa muna roƙon sai hada fuskokin nan cikin jannatin firdausi ta'ala hada subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta